sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan la'asariya na yau Alhamis 16 ga watan Disamba shekarar 2021. Baba Yafu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanin labarai.
Wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a Jamhuriyar Dominican, ya halaka mutane 9 da ke cikin sa. Da alama yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka suna da wani jigo guda daya da ya zama kadangaren bakin tulu a yunkurin su na zartar da babban kudirin ta zamantakewa da muhalli kafin hutun Kirsimeti a mako mai zuwa. Gwamnatin Isra'ila ta faɗa jiya Laraba cewa ta ba da tallafin allurar coronavirus miliyan guda ga shirin da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya na COVAX.
Kanun labarin kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa masu sharhi na ci gaba da yin tsokaci akan taro da Olusegun Obasanjo da Abdulsalam suka kira akan matsalar rashin tsaro a Najeriya.
Wannan ya kawo mu gabar cewa ga alama zargin da ake kai na shi shugaban kasa baya cin shawara baya daukar shawara, to yana nema ya tabbata.
Za ku kuma ji cewa al'ummar karkarar lahari a yankin Difa a jamhuriyar Nijar sun bayyana damuwa dangane da yadda ayyukan haƙar mai ke gurɓata muhalli, lamarin da ke shafan ayyukan noma da kiwo.
Mun san gwamnati ya san da ku man fetur kin nan ba na mutum guda ne ba, na duka 'yan ƙasa ne. Muna kira ya shaye musu hawaye.
Bayan haka muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda Hauwa Umar za ta gabatar. Sai kuma ra'ayoyin da ku ba sauraron ku aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a Jamhuriyar Dominican, yayin da yake kokarin sauka mintuna kaɗan bayan da jirgin ya fara tashi zuwa jihar Florida da ke Amurka. Ya halaka mutane 9 da ke cikinsa, da suka hada da Jose Angel, wani mai shirya waƙoƙi ɗan Puerto Rico. Kamfanin Helidosa Aviation Group ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa jirgin yana ɗauke da ma'aikata 2 da fasinjoji 7 a lokacin da ya hadari jiya Laraba. Kamfanin ya ce jirgin ya tashi daga filin jirgin sama na Higuero da ke garin Orlando na jihar Florida jim kaɗan kafin ya nemi izinin sauka a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Las Americas a babban birnin Jamhuriyar Dominican. Sai dai kamfanin bai bayar da wani ƙarin bayani kan dalilan da ya sa matukan jirgin suka yi ƙoƙarin sauka ko dalilin da ya haddasa hadarin ba. Filin jirgin saman ya dakatar da ayyukansa bayan hadarin, inda ya soke ɗaruruwan tashin jirage. Da alama yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka suna da wani jigo guda daya da ya zama kadangaren bakin tulu a yunkurin su na zartar da babban kudirin na zamantakewa da muhalli kafin hutun Kirsimeti a mako mai zuwa. Kamfanin dillancin yada labarai na Associated Press da Reuters da wasu kafafen yada labarai sun rawaito jiya Laraba cewa bisa ga bayanan da suka samu daga mutanen da suke da masaniya kan tattaunawar, Sanata Joe Manchin yana adawa ne da wani bangare na kudirin da zai tsawaita shirin biyan harajin yara da shekara daya. Ya shaidawa in jarida jiya Laraba cewa shi ma yana goyon bayan bada harajin yara a kodayaushe, kuma rahotannin da ake yayatawa cewa yana adawa da shigar da shi cikin kudirin mummunar jita-jita ce. Manchin ya bayyana adawarsa na adadin jimillar kunshin na shirin da shugaba Joe Biden ke goyon baya. Da farko dai yan jam'iyyar Democrat suna kan tsarin $3.5 trillion kafin su rage shi zuwa kusan $2 trillion domin kokarin samun saukin amincewa.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, biyo bayan wani gagarumin taro da ba taɓa yin irinsa ba da aka yi Abuja ƙarƙashin jagorancin tsofaffin shugabannin ƙasa guda biyu da sauran manyan masu ruwa da tsaki akan sha'anin tsaro a Najeriya. Masu sharhi irin su Malam Nasir Zahraddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridar Najeriya, suna ci gaba da tsokaci akan wannan batu da galibin 'yan Najeriya ke kokawa a kai. A wata tattaunawa da na yi da shi, Malam Zahraddin ya ce akwai buƙatar a ƙara ƙaimi wurin zaƙulo hanyoyin warware wannan matsala ta rashin tsaro a Najeriya. Sai dai na tambaye shi ko ya ga wannan taro, sai ya ce,
to na farko dai kowa ya san Najeriya tana cikin wani hali na haulai kuma akwai buƙatar mutane su fito su samu hanyoyi duk wanda ya fito da cewa yana so ya samu hanyar da za a warware matsalolin da Najeriya take ciki ya Allah a kudu ne ko a arewa to zai yi kyau a fito da waɗannan hanyoyi kuma a tabbatar da cewa an dangana su da shugaban ƙasa
to bari mu duba wannan taron da aka kammala a jiya ya kaga shawarwarin da suka baiwa ainihin gwamnati
shawarwari ne da kodin shi da ma ana ta gaya gwamnati illa iyaka sai a saurara a ga to wannan karan gwamnati za su dau waɗannan shawarwarin kuma za ta yi amfani da su wanda shi ne za ka iya kai doki a wurin da zai sha ruwa amma ba za ka iya tilasta masa ya sha wannan ruwan ba illa iyaka yanzu mu tsaya mu ga mai gwamnati za ta cikin yan waɗannan kwanakin masu zuwa
to sai dai maganin da suka bayar cewa ya kamata gwamnati da shugaban ƙasa su rika ɗaukar shawarwari wurin 'yan Najeriya da za su iya ba da shawaran hanyoyin da za a shawo kan matsalolin tsaro to kana ganin wani abu ne da shugaban ƙasa ko gwamnati za ta yi amfani da su ba tare da la'akari da cewa wannan hanyar ba hukuma ce za ta kawo ba
wato baba tirin gini ran zane ai akwai irin wannan tsarin da ake kira National Council of States inda tsofaffin shugabannin ƙasa da masu shari'a na ƙasa tsofaffi da wasu manya-manyan mutane suke haɗuwa akwai wannan a cikin tsarin mulkin Najeriya na cewa lokaci zuwa lokaci za su haɗu su duba domin su bai wa shugaban ƙasa shawara to wannan majalisa ta irin waɗannan mutanen ya kamata sai ita ce take aiki to kaga ga alama wannan majalisar ba ta aiki domin da suna aiki wasu daga cikin waɗanda suka kira wannan taron mambobi ne na wannan majalisar to ya kamata a ce wannan abun sun yi shi da su da shugaban ƙasa kuma wannan ya kawo mu gaban cewa ga alama abubuwan da ake ta faɗa zargin da ake ta yi na cewa shugaban ƙasa baya cin shawara baya ɗaukar shawara to yana nema ya tabbata tun da idan da yana jin shawara ba na jin waɗannan mutane za su ware kansu su koma gefe su fara ire-iren waɗannan tarurruka kuma sai daga ƙarshe suna so a aika shugaban ƙasa ya yi kaza
to akwai kuma korafin da ainihin mai ba shugaban ƙasa shawara akan harkan tsaro ke yi cewa waɗanda suke taimaka ma ainihin 'yan ta'adda a arewacin Najeriya suna da ƙarfi kana ganin lokaci bai kai ba da ya kamata gwamnati ta ɗauki mataki irin kan waɗannan mutane fiye da korafi a kansu
to ai korafin da ya yi ne akan ƙungiyoyi ba mutane ba ƙungiyoyin nan suna yankin Sahel kuma su ne ya zargin cewa suke ta assasa wannan abu kuma ko jiya na ji Prime Minister na Mali yana magana cewa akwai wata babbar ƙasar duniya wadda ta yi musu mulkin mallaka ita ce ga alama suke zargin tana taimakawa waɗannan 'yan tada kayan baya suna ta abubuwa a can arewacin Mali wanda harkokin da suke shine ya fantsama ya shiga ƙasashe irin su Nijar su Burkina Faso su Najeriya da su Chad da Cameroon
Malam Nasiru Zahra Jini ke nan tsohon shugaban kungiyar 'yan jarida a Najeriya yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu
Jami'ai a kasar Philippines sun ce an kwashe dubban mutane zuwa kudanci da kuma tsakiyar Philippines a yau Alhamis yayin da wata mahaukaciyar guguwa mai karfin gaske ke tunkarowa. Hukumomin kasar sun gargaɗi jama'a da su kauce wa cunkoso bayan da aka samu mutum na farko da ya kamu da samfurin Omicron na coronavirus a kasar. Masu hasashen yanayi sun ce sun gano guguwar rai a baya wadda ke ɗauke da iska mai gudun kilomita 185 a cikin sa'a ɗaya. Da guguwar da ta kai kilomita 230 a cikin sa'a ɗaya gabas da kudancin Surigo na lardin del Norte tana busawa arewa maso yamma da karfin kilomita 25 cikin sa'a guda masu hasashen sun ce ana sa ran guguwar da ake kira da Odeta za ta afkawa tsibirin Dinagat da ke kudu maso gabashin kasar a nan gaba yau Alhamis An sanya lardunan kudanci da tsakiyar kasar da dama kan fadakarwa na guguwa. An gargadi mazauna yankuna da su nisanci kauyuka da ke gabar teku da kuma wasu sauran yankuna masu hadari saboda yuwar ambaliyar ruwa, zaftarewar kasa da inda guguwar za ta wuce.
Agaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To badalla, a jamhuriyar Niger kuma shugabannin al'ummar karkarar lahari da ke yankin Difa sun bayyana damuwa dangane da yanayin da ayyukan haƙar man fetur suka jefa su ciki, inda gurɓacewar muhalli ta shafi ayyukan noma da kiwo. Saboda haka suka buƙaci hukumomin ƙasar su dubi wannan al'amarin tun kafin abin ya tsananta. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Suleiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lura da irin babbar barazanar da rayuwar jama'a ke fuskanta a yankin Agadem, inda kamfanin CNPC na kasar China ke ayyukan haƙar man fetur ya sa sarkin garin Lahari Muhammad Sanusi tattaki zuwa nan birnin Yamai domin sanar da hukumomi halin da al'umma ke ciki, kamar yadda ya bayyana a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ƙungiyar Rotab.
Amma kuran suku kawar na tripiyorin da na fusari amma burkanin zukur cat.
Sarki Muhammad Sanusi a cikin harshen Tubanci ya ce, muna cikin mawuyacin hali, a saboda haka ne wasu suka fara ƙaura, domin kiwo shine aikin da muka fi dogaro a kansa, amma kuma dabbobinmu suna ta mutuwa ba sa samun sararin su kiwo saboda yadda aka jibge kayan aikin shimfiɗa bututu. Man fetur ba abin da ya kawo mana sai matsaloli, ba makarantu, ba asibiti, ba ruwan sha, kuma kamfanin China bai taɓa ba yaran mu aiki ba. A cewar sarkin lahari a zuwansa nan Yamai, ya shigar da takardu a wasu ofisoshi da suka hada da ma'aikatar man fetur, majalisar dokoki, ofishin babban jami'i mai kula da shiga tsakani, amma kuma shiru ba wata amsa mai gamsarwa. Wannan ya sa shugaban kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanai Ali Idrisa jan hankulan mahukunta a dubi wannan batu da idan rama.
Mun san gwamnati ya san da ku man fetur kin nan ba na mutum guda ne ba, ko fami guda ne ba, na duka ɗan ƙasa ne. Muna kira ya shaye musu hawaye. In gwamnati bai ji ba, muna da wasu hanyoyi, muna da nan justice na Niger, muna yi mu taimaka musu su kai kara, muna yi mu kai karan wannan a sai kuma ECOWAS, muna yi mu kai karan wannan a Union African.
Sha'anin man fetur a nan Niger wata haraka ce da masu fafutuka ke gunaguni a kanta sakamakon rashin samun cikakken bayani akan yadda ake gudanar da ita. Muhammadu Ciroma Isami shine daraktan tsare-tsaren ayyukan kungiyar Rotab.
Kundin tsarin mulki na kasa ya tilasta musu su ba 'yan kasa labari dalla-dalla da abin da ake hakowa da abin da ake samu da kudaden da ke shiga, amma kadi ba wannan labari babu. Su waɗannan tsararrun mutane kudi yana shiga cikin aljihunsu. Tunda akasari aka ce harkar kasuwanci na man fetur kasa akwai kamashu-kamashu wanda ake bada, kenan su wannan kamashin ana basu kuma kudi suna shiga cikin aljihunsu, kenan su lafiya launi gare su. Amma a kasa kuma a talakawa na kasa bai takara kira ba, wani cigaba bai kawo na azo
a
gari.
A shekarar 2011 ne jamhuriyar Nijar ta fara sayar da man fetur dinta a kasuwa, inda a kowace rana ake haƙo ganga 20,000 daga rijiyoyin Agadem da ke yankin Difa, waɗanda ake tacewa a matatar Soraz da ke Zandar. Ganin yadda ake tafiyar da abubuwa kamar yadda ake bukata ya sa gwamnatin kasar haɗa gwiwa da hukumomin jamhuriyar Benin don fitar da man zuwa kasuwannin duniya ta hanyar bututun da a yanzu haka ake gudanar da ayyukan shimfiɗawa. Yunkurin jin ta bakin jami'ai a ma'aikatar man fetur dangane da irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya citura. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hawwa Umar da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Tun bayan karɓar rigakafin cutar corona a watan Maris din shekarar 2021 nau'in AstraZeneca a Najeriya, hukumomi musamman na lafiya ke ta faɗi tashin wayar da kan kan jama'a game da allurar rigakafin. Sai dai kuma har yanzu da yawa daga cikin 'yan Najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar rigakafin ga lafiyarsu. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna da daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko dake Abuja Dr. Abdullahi Bulama Garba don jin ƙarin bayani game da allurar rigakafin na corona. To Dr. barka da wannan lokaci.
Assalamu alaikum, barka da yamma Hajiya Hawwa.
Za ka yi mana ƙarin bayani game da allurar rigakafin corona don har yanzu 'yan Najeriya suna da tababa kan sahihancin allurar.
Wato allurar rigakafi ba kamar maganinka ne yau da kullun kamar a ce ka je ka sha Panadol ko kuma kana wani ciwon ciki ka je a baka ko wani antibiotic ko wani waye wanda yake zai maganin jinya da take ta riga ta samu mutum. Sinadari ne. Sinadarin kuma wato shine ko ya kunshi ainihin kwayar cutar wato wani bangaren ta ko kuma ita kanta kwayar cutar gaba daya wanda ake aka kashe wala ke cewa killed ko kuma a ce an rona ta wala ke cewa wato weakened ko kuma wani bangare na jikinta da take fitarwa. To wannan shine ake dauka sai a sawa mutum. To wannan kuma shine zai sa mutum ya samu garkuwan jikinsa ni sosai ya ginu ya gano kaman duk lokacin da ita kawai cutar ta shigo ta gaskiya to sai jikin mutum ya yake shi. Wato allurar rigakafi abin da suke shine su suna ainihin wato kaman zabur da jikin mutum ne akan ya shirya ko da ga wata jinya za ta iya zuwa sai mutum ya shirya garkuwan jikin mutum shi yake wa kansa magani. So haka suna taimaka wannan shine ainihin allurar rigakafi. Sannan kuma wato akwai wasu abubuwa wanda yake su suke ainihin sawa allurar rigakafi ta yi aiki sosai ko kuma za ta yi aiki sosai ba. Na farko wato mutanen da suke da karancin shekaru jikinsu ya fi ansawa ya fi shirya wa jinyar. Shi yasa jama'a za su fahimta cewa idan duk lokacin da aka fi yara za mu ce kafin yaro ya cika shekara biyu nan a je masa duk allurar rigakafi da ake yi. Wannan shi ne dalili. Sannan kuma idan mutum yana da kyakkyawan matsayi na abinci da ake cewa good nutritional status wato saboda su kansu kwayoyin da suke ainihin sojoji ne a jikin mutum wato farin jini shi jinin mutum wato ya kasu kalmi biyu akwai ja akwai bangaren fari. To bangaren farin wannan shine wanda yake su ne sojoji a jikin mutum su suke fitar da sinadarin da yake yaki da cuta. To idan mutum yana cin abinci isasshe to ya fi samun su idan za su fi wato za a fi haifuwar su a jikin mutum kuma ainihin ya fi tasiri. Sannan kuma mutanen da suke da rauni wato kamar a ce mutum yana da kamar ciwon sankara to sankara ainihin tana raunana raunin jikin mutum saboda haka idan ma ka ba mutum allurar rigakafi ba dole bane jikin mutum dan saboda yana yaki da wancan ma abun ka gani yana yaki da sankara yana yaki da abubuwa da yawa to ba zai iya ansa kiran wannan sinadarin cewa ya shirya ga wannan jinyar ba. Haka kuma mutanen da suke da cututtuka kamar a ce mutum yana da ciwon siga ko mutum a ce yana da hawan jini sannan kuma mutum a ce yana da ainihin wato yana shan maganin da yake yana rage garkuwar jikin mutum sannan kuma irin mutane kamar masu kaman tuberculosis da mutanen da suke da kaman wato cuta mai karya garkuwa da ake cewa HIV duk suna da wannan. Sannan kuma akwai mutanen da suke da hormonal imbalance shi ma suna samun duk wannan za su samu garkuwar jikinsu ba zai iya ansa kiran da rigakafi za ta yi idan zai shirya idan sabuwar cuta ta zo ya yake ta ba.
Shin idan mutum ya yi allurar rigakafin corona yana nufin yana da cikakkiyar kariya kenan daga kamuwa da cutar?
Babu wani abu da ake cewa cikakkiya a harkar lafiya. Babu wani makami na lafiya da zamu ce yana da kariya 100%. Babu. Ba wai rigakafi ba ko ma menene ko kwaya ce ko kapso ne kai ko tiyata za a yi mutum. Ai babu garanti sai mutum ya mutu. Saboda Allah ya yi jikin mutum yadda yake ya fi karfin sanin mutum. Kullum likitoci ko ya suke jikin mutum Allah ya yi shi wanda yake ilimin sa ne shi ya bashi shi baro kansa sani. Da tabbatar muke da cewa a yaran likita babu wani abu da muke kira 100%. Babu wani muke cewa never ko babu wani abu da muke cewa exactly. Duk wa'annan kalmomin ba sa cikin likita ba sa cikin harkar likita saboda Allah ya gina jikin mutum ta ilimin da yake shi kawai ya san wannan abu. Shi yasa kullum a cikin koyo muke.
Menene dalilin da ya sa ma ake yin allurar su biyu? Na san 'yan Najeriya suna so su ji wannan dalili. Me yasa idan mutum yayi ya karbi ta farko sai bayan watanni ko satuttuka ko kwanaki sai ya je yayi ta biyu kuma?
Yawa, to ai wannan in kika duba wato ya danganta ga irin irin ita kanta sinadarin allurar. A yanzu ka duba cikin allurar ma akwai wanda ake sau daya, wanda ake kira kamar Johnson & Johnson ta corona kenan. Kuma idan aka duba har yanzu alluran yau da kullum, ai akwai wanda muke tikenda, wanda ita ma da sau daya ake yi, sai kuma da zamani ya canza da ake yi sau biyu. Amma akwai kuma kamar su meningitis, yellow fever, kin ga sau daya ake yin su. Saboda haka ya danganta ga yadda aka yi. Shi na faɗa muke da farko, rigakafi ana yin sa ko kwayoyin cuta gaba ɗayanta a kashe ta, kamar wato kamar a ce pertussis, jinyar da take kawo mashako, ha gani, to ita wannan kwayar cutar gaba ɗaya ake kashewa. Sannan kuma akwai wanda yake ba ma kwayar cutar ba, a wani bangare da kwayar cutar ya fitar na jikin sa, kamar da ke substance, kamar tetanus, to akwai wannan. Sannan kuma akwai wanda yake kwayar cutar gaba ɗaya amma kuma ka raunana ta, kamar su polio, irin su measles, su meningitis, so wannan kwayar cutar ce aka raunana ta, ake cewa life attenuated, daranta amma kuma ba ta da ƙarfi. To ya danganta ga yadda sanadarin ya fito, shine za a ce ko za a yi sau ɗaya ko za a yi sau biyu, shine ainihin wannan abu. Kamar polio kin gani ka duba, ai kamar su hudu ake yin ta, saboda duk lokacin da kika ba mutum rigakafin, to zai kara karfin sa ne, kamar ake cewa kamar ana boosting din shi ne. To haka abin yake tafiya. Kamar wannan corona ainihin sau biyu ake yin su, yawanci in banda kamar Johnson & Johnson din nan.
Akwai wato mutuwar tsohon sakataren harkokin wajen Amurka wato Colin Powell, ya rasu sakamakon cutar corona. Labari ya zo mana cewa ya karbi rigakafin. To ƴan Najeriya suna ta tambaya, to kenan idan mutum ma ya karbi rigakafin zai iya kamuwa da cutar har kuma ta kai ga rasa rai, me zaka ce wa ƴan Najeriya game da wannan?
Eh, gaskiya ne, wato wani bangare ne da ya kamata a ce hakika an yi bayani, dan mutumin da in ba haikar lafiya ce a bangaren sa ba, ba zai fahimta ba. Mutuwar Mr. Colin Powell da ake cewa ya tana da alaka da corona, wannan gaskiya ne. Kuma idan kika duba a cikin bude wannan magana da muka fara, na faɗa miki allurar rigakafin nan aikin su ya danganta ga abubuwa da yawa. Idan mutum ainihin garkuwan jikinsa ba shi da karfi, ko kuma ya kai matsayin da ba zai iya ansa kiran rigakafi ba, to rigakafin nan ba zai musu aiki sosai ba. Na farko dai Mr. Powell din nan ya kai shekara wajen 84 na jin, kaga ya munyanta haka. Sannan kuma chief of staff din shi Mr. Peggy Cifrino ya faɗa cewa yana da sankara ta jini wanda ake kira multiple myeloma, kuma wannan sankara tana kama sojoji ne, fararen jini ko kuma fararen kwayoyi na cikin jini wanda gida ma su ne sojojin. To iya da sankara kansa ta wannan jinin. Sannan kuma bayan wannan iya da wanda ake cewa Parkinson's disease, wanda ke shi ma ya ɗaya daga cikin chronic disease da ake faɗa, wato kamar cutuka da suke ɗaukar lokaci a jikin mutum, wanda ake ga mutum hannun suna karkarwa. To wannan abubuwan yana tare da su, sannan kuma ga girma. Saboda haka ba an mamaki ba ne idan wato ainihin aka ce ya ɗauki wannan allura ba tare da ta masa kariya wajen mutuwa ba. Ko mu jama'a su sani, idan fa mutum lokacinsa ya yi fa, babu wani abin da za ka masa, ko za ka tara likitocin duniya na ba da za a yi ka ce wai ba zai mutu ba. Wannan magana ce ta gaskiya. Kuma ainihin irin wannan shi ake kira breakthrough infection a Turanci, wato mutumin da bayan an masa allurar rigakafi sannan kuma ya sake samun wannan, akan samu ɗaya a cikin kamar mutum 100,000. To haka ba abu ne wanda ake yawan samu ba, saboda haka ba abin da yake mata a ce an damu bane a kai. Sai dai kuma da mutum farkon rigakafin da muke na corona a cikin shirin da muke cewa tafi illa, idan ta zo tafi gangara mutanen da dama suna da raunin jiki. Tuntun da muke tuna shirin mu na farko tun a watan uku, cewa mutanen da suke da raunin jiki musamman a ce masu ciwon siga, masu HIV AIDS, masu tuberculosis, masu diabetes, abin nan, masu hypertension, masu wanda yake suna shan magani da yake kashe rage wasakkuwan jiki, da kuma mutanen da yake dama akwai yunwa a jikinsu da kuma rauni, to sun fi samun irin wannan saurin a ce corona ta kashe su. Amma za a ga mutumin da yake kuruciyarsa, to za a ga cewa dama garkuwan jikinsa iya da karfi, kuma duk ma rigakafi ko ba na corona ba, duk rigakafin da aka ba mutum wanda yake dama iya da karfin garkuwan jiki, to ya fi tasiri.
In Najeriya abin da ma ya fi damun su shine irin matakan kariya da ake dauka na cutar corona, su sa abin rufe hanci, wanke hannun nan da rashin shiga cunkoso da sauransu. To shin idan mutum ya karbi rigakafin nan zai iya yin watsi da duk waɗannan matakan kariya?
Ina, ai lokacin da mamu ce dauki rigakafin ma shine ma ya kamata ma kare kan nasu iya yawan dauki wannan matakan kariyan. Saboda na farko wato daukar rigakafi kai ka kare kanka, to amma kuma rigakafin ba ta hana cewa kwayoyin cuta ta fito sabuwa ta shige ka, kuma idan ta shiga kai za ka iya yaɗa wani har yanzu. Saboda haka shi yasa idan ba an samu abin da muke cewa herd immunity ba, wato akalla kashi 70 na mutanen da yake matsayin su ya kai kamar a ce daga shekara 18 zuwa sama na kasa, to in ba a samu wannan matsayin ba, ba za a ce ai an samu wato kariya na kasa gaba daya ba. Duk ka kare kanka ka zo ka shiga cikin jama'a wannan ya fesa maka wannan ya fesa maka kai ma ka dauka ka je ka fesa wancan kai dai abin da zai maka shine zai hana cutar ta maka illa kuma a ce ka je har a ci sai an kwantar da mutum a asibiti ko kuma a ce sai an baka iskar oxygen wannan dai wahalan da ake shiga shine take zai hana a shiga saboda haka shi yasa muke cewa koda an maka allurar rigakafi guda biyu to ya kamata ka kare kanka dan saboda kada sabuwa ta shigo maka kuma ki sani ana samun mutation tunda ana samun yanzu a ce ai akwai wani kala a can akwai wani kala a can kamar da ake cewa akwai wata kala ta shigo ta India akwai wanda irin mun ta ce ta South Africa akwai wanda aka ce ake ce mata irin ta Ingila to kinga canja kama take yi to kaga in ka kare kanka ma wani kala ta zo ta shigo kaga haika yake ta mutu illa
masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan zamu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki a madadin Dr. Abdullahi Bula Magarba sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
to madalla a gaida malama Hawwa yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da ku aika mana ta hanyar email sakon mu na farko ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau suka ce duk da cewa mun san da wuya mai hali ya iya barin halin shi to amma muna addu'ar Allah ya sa wannan karin albashi da aka yi wa yan sandan Najeriya ya zama sanin kawo karshen karban na goro da suke yi a hannun jama'a domin duk bakin da ya saba fadin Allah ya raya ko gidan mutuwa ya je Allah raya zai ce sako na gaba ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya ya ce assalamu alaikum VOA Hausa yunkurin tsofaffin shugabannin Najeriya Abdulsalam Abubakar da Olusegun Obasanjo na samo mafita akan matsalar tsaro da ya addabi Najeriya musamman a arewa hakan abin yabawa ne matuka daga ƙarshe nake addu'a Allah ya sa haka ta cimmarwa wannan sako na cewa salam VOA Hausa ya Allah mun tuba ka ji kanmu ba don mun mutu ba ka kawo mana ƙarshen wannan matsalar rashin tsaro da ke addaban ƙasar mu Najeriya amin sako daga na mai Umar Makira da Yahaya Dano Azare sako na gaba na cewa salam VOA Hausa dan Allah ku isar min da sako na zuwa ga shugaba Buhari dan Allah dan manzon Allah idan laifi muka masa abubuwa suka zama haka a Najeriya to yayi hakuri domin wallahi al'ummar kasa musamman talakawa suna cikin wani hali sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchi wannan sako na cewa salam VOA Hausa muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen zubar da jinin bayin Allah a Najeriya daga kawo mai ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga sako mu na ƙarshe na cewa har-hare 'yan ta'adda a arewacin Najeriya ya zama tamkar gobarar daji a duk yankin arewacin Najeriya dacen talakawa ne suke shan wannan ukubar yanzu kuma ta'addancin nasu ya zama ba ga talaka ba har ma ga shugabanni da sarakai da 'yan majalisu da kwamishinoni da sauran matafiya akan manyan tituna da kadana a arewacin Najeriya inda ko a kwanakin baya sun kashe kwamishina a Katsina da kuma dan majalisar dokoki a jihar Kaduna ita kuma gwamnati da an yi magana sai ta ce wai tana iya bakin kokarinta akan wannan matsalar to Allah mun tuba ka kwace mu daga Haruna Boda in Kaibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe ya dawo mana da takaitattun labaran duniya
wani kamfanin zirga-zirgar jiragen sama ya ce wani karamin jirgi da yake aiki da shi ya yi hadari a jamhuriyar Dominican yayin da yake kokarin sauka mintuna kaɗan bayan da jirgin ya fara tashi zuwa jihar Florida da ke Amurka ya halaka mutane tara da ke cikinsa da suka hada da Jose Angel wani mai shirya waƙoƙi ɗan Puerto Rico kamfanin Helidosa Aviation Group ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa jirgin yana ɗauke da ma'aikata biyu da fasinjoji bakwai a lokacin da ya yi hadari jiya Laraba da alama 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawan Amurka suna da wani jigo guda ɗaya da ya zama kadangaren bakin tulu a yunkurinsu na zartar da babban ƙudurin na zamantakewa da muhalli kafin hutun Kirsimeti a mako mai zuwa kamfanin dillancin yada labarai na Associated Press da Reuters da wasu kafafen yada labarai sun rawaito jiya Laraba cewa bisa ga bayanan da suka samu daga mutanen da suke da masaniya kan tattaunawar Sanata Joe Manchin yana adawa ne da wani bangare na kudirin da zai tsawaita jirin biyan harajin yara da shekara daya
masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Laser Creation da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yakub Makeri, da na shirya na gabatar daga nan Washington DC, nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakace shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.